Of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. Zama iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jimai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin na ranar Laraba 19 ga watan Agusta. A yayin da bangaren masu suka rushe-rushen da gwamnatin jihar Kaduna ke yi ke cewa
ai zama rushe wasu gine-gine da ake tunani an yi su ba kan ka'ida ba su ne tashin farko, to wannan kure ne babba.
Shi kuwa bangaren da ke goyon bayan rushe-rushen cewa yake to za kuma aji ƙarin bayani a muna aikin gafara, za kuma aji ƙarin bayani daga wato kwamitin sulhun da suka wani ɗaya daga cikin membobin kwamitin sulhun da suka gana da shugaban Najeriya kan buƙatar da suke na abu a hankali wajen farautar waɗanda suka saci kuɗin Najeriya, kuma kamar kowace ranar Laraba da hantsi, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin Ciki da Gaskiya, inda a yau za a ji maimaicin ci gaban batun kisan Jamilu Abdullahi, za kuma a ji sharhin jaridun Arewacin Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da aka aiko mana, amma fa duk waɗannan sai an sha labarin duniya tuku.
Assalamu alaikum a sauraro, ga kuma labaran. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta ce tana buƙatar ƙarin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawayen ƙasar da shugaban ƙasar Salva Kiir ya ƙi yarda ta bawa hannu. Jiya Talata, ministan yaɗa labarun ƙasar Michael McCoy ya ce jami'an ƙasar za su nemi ra'ayin 'yan ƙasar akan ko ya dace su yi na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a. Ministan harkokin wajen ƙasar Barnabas Matsai Benjamin ya ce yau Laraba ne idan Allah ya yarda gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyin jama'a da jam'iyyun siyasar ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki domin tantance yadda za a inganta shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Ya ce shugaba Kiir ya ƙirƙirar ba hannu a kan yarjejeniyar ce domin masu shiga tsakani ba su haɗa da ɓangarorin da aka ba da shawara a yi wa kuskurema ba. Shi dai shugaban 'yan tawaye Rick Machar ranar Litinin ya sanya hannu a kan yarjejeniya a birnin Addis Ababa sa'o'i kafin wa'adin da ƙungiyar raya tattalin arziki da haɗin kan ƙasashen yankin da ake cewa IGAD a takaice ta tsayar ya cika. An dai tsara yarjejeniyar ce da nufin kawo ƙarshen yaƙin basasar watanni 20 da ya raba fiye da mutane miliyan 2 da matsugunansu. Amurka ta bayyana takaicin cewa gwamnatin Sudan ta Kudu ta yi watsi da damar da ta samu na samarwa a 'yan ƙasar zaman lafiya.
Wani sanannen sanata ɗan jam'iyyar Democrat daga mazaɓar jihar New Jersey mai suna Robert Menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran, matakin da zai ƙara sa tababa ga yiwuwar samun amincewar Majalisar Dokokin Amurka. Sanata Menendez ya yi wannan furuci ne a jiya Talata a lokacin da yake gabatar da jawabi a Jami'ar Seton Hall. Ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar za ta baiwa Iran damar kera makaman nukiliya. Ya ce in dai har Iran za ta samu damar mallakar bom ɗin nukiliya, to ba da sanya hannunsa ko yardarsa ba. Ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar, kuma idan aka buƙace shi zai sake jefa ƙuri'ar, muddin dai shugaba Obama ya hau kujerar naƙi akan matakin da majalisa ta ɗauka. Senator Menendez ya ce shugaba Obama ya yi kuskure a lokacin da ya ce yarjejeniyar za ta dakatar da shirin nukiliyar Iran kacukan. Ya ce a baya Iran ta sha karya alkawarin da ta yi. Ya ce abinda yarjejeniyar ta tanada rage ƙarfin shirin ne, ba yin watsi da shi kwata-kwata ba.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister ƙasar Thailand ya ce a jiya Talata hukumomin ƙasar suka fara neman wasu mutane da aka da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da raunana mutane 120 a Bangkok babban birnin kasar. Yace akwai wasu mutanen da suke kokarin nankasa kasa a saboda wasu dalilai. Daya daga cikin mutanen da hukumomi suka gani a hoton bidiyon an ganshi yana barin wata jaka akan benci kafin ya yi tafiyarsa. Hukumomi sun ce jim kadan bayan mutumin ya bar wurin ne fashewar ta ako. Kuma a jiya Talata wata fashiya ta ako a kusa da wata tasha na birnin Bangkok da ke kusa da gabar teku. Yan sanda sun ce an jefo wani dan karamin abu daga kan gada. Hotunan bidiyo sun nuna yadda wani abin da aka jefo ya fada cikin teku sa'annan ya yi bindiga. To amma babu wanda ya jikata.
Jiya Talata aka yi addu'o'i a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin kasar China domin tunawa da waɗanda fashe-fashen da suka auku a makon jiya a wani wurin adana kayayyaki suka rutsa da su. Fashe-fashen da suka kashe akalla mutane 114 a wata hanya da ke kusa da inda fashe-fashen suka auku, mazauna yankin da masu aikin sa kai sun gabatar da hurannin kallo domin karramawa ko kuma mutunta waɗanda fashe-fashen suka rutsa da su. Gidan talabijin na ƙasar ya kuma ba da labarin cewa an yi addu'o'i a wasu wuraren a birnin Tianjin, ciki har da wurin da fashe-fashen suka auku da kuma wasu unguwanni. Ruwan sama da aka yi jiya Talata ya dagula ayyukan farfadowa, ya kuma ƙara janyo fargabar yuwar sinadarin kimiyyar su kawo wata matsala ga jama'a. Fiye da mutane 700 ne suka samu raunuka, kuma akwai wasu mutane 57 da ba har yanzu ba a san inda suke ba, yawancinsu ma'aikatan kwana-kwana. Labaran duniyan kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara yadda zango a jihar Kaduna, inda ake karce ƙasa tsakanin magoya bayan rushe-rushen haramtattun gine-ginen da gwamnatin Erufa ke yi da kuma ɓangaren sanata Shehu Sani mai adawa da rushe-rushen. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya fara jin ta bakin ɓangaren Shehu Sani.
Alhaji Suleiman Ahmad shine mai baiwa kwamar Shehu Sani jihar Kaduna shawara akan harkokin siyasa.
Shi wannan sanata shi mutum ne wanda yake da zafi idan abu ya shafi al'umma. Don haka wannan rushe-rushe mun ga cewar an fara shi ba akan ka'ida ba. Ba za ka dauki matsaloli da ya fi zama katutu a tsakankanin al'umma ba, amma ya zama rushe wasu gine-gine da ake tunani an yi su ba kan ka'ida ba su ne tashin farko. To wannan kure ne babba.
Ai maganar da ake shi ne filayen nan fa na gwamnati ne.
Wane ne ba su filin? Ai gwamnatin ce ta ba su.
Amma kuna sanar da cewa wasu suna ganin wannan ma karta layin da kuka yi kamar dai yana neman gwamna ne.
Eto, yaushe ne daga hawan shi tun kafin ya shiga ofishinsa ya zama na zai fara neman gwamna.
To sai dai fa magoya bayan Malam Nasiru ɗan Rufa'in irin su Alhaji Usman Ibrahim Juma na da ra'ayin cewa tsaida ma duk lokacin da aka zo yin gyara dole wasu shawuya.
A ce cikin makaranta an je an gina gidaje wanda yake haƙƙi ne na mutane, ya dace a ce hostel ne na makarantu, gidajen kwanan ɗalibai da wasu abubuwa duka an cinye makarantun nan. To idan yau mutumin nan ya zo zai yi mana gyara, kamata mu kemake shi da addu'a.
Wasu na ganin ya kamata a ce ya zauna tukuna ya kwashe kamar ko da rabin shekara ne ko shekara ɗaya. Mutane su fara shan lagwadar demokradiya kafin kila a fara yin abubuwan da aka san suna da tsauri.
Ai dole ne a kawar da ɓanna, sannan kuma a zo a kawo maganin ɓanna.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida dan mutan Ikara, kafin mu ci gaba da yake yau ce ranar jin kai ga waƙar ƴan matan Chibok.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Najeriya mu ce, Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku da ƴan mata. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Manyan kasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsaba.
ta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar yan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta ko wace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba wadanda akai garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce
To Allah isa aji to kamar yadda aka sani kura ta tashi bayan ziyarar da kwamitin sasantawa karkashin tsohon shugaba General Abdulsalam Abubakar ya ma shugaba Muhammadu Buhari dan tattaunawa kan salon farautar barayin dukiyar Najeriya kan haka ne abokin aikinmu Sahabu Imam Aliyu ya zanta da ɗaya daga cikin mambobin kwamitin mai suna Dr. Yunusa Tanko wanda sahaban ya fara da tambayar sa musabbabin ziyarar tasu inda yace
sai muka tambaye su jami'oyin suka ba mu mutunci cewa gaskiya su fa suna gane kamar ana bisu da kulle kuma ana musu zarrafi saboda kurin an riga an kada su a zabe su kuma wanda suke rikin mulki yanzu suka to ai muwa mun muku wannan zargi a lokacin da suke rikin mulki sai muka tambaye su mu yanzu mu muna jin kamar ya kamata mu tsara aiki sai ta a dole ne mu tsaya da mu muna da abubuwan da zamu iya yi
to
sai muka ji wannan shawarwarin nan sai muka bada masa rike bari mu je mu jiwo daga shi tsohon shugaban kasa lokacin shi ma yana da nashi korafin da muka je shi ma ya faɗa mana cewa gaskiya shi ba ma tsoron cewa a yi yaki da hanci da shi ya shawa amma abin da baya so shi ne ki gani kamar ku a jiwo shi kadai ne aka ware to saboda haka in ma za a yi shi bisa kan doka da order
to
sai muka dunguma muka je gurin shugaban kasa muka faɗa mai abubuwan nan dama can haka muke yi mun ji bangaren wannan mu ci bangaren sai mu ba da namu shawara muka yi bayani sai faɗa mana cewa gaskiya a yanzu inda ake magana akwai man Najeriya an sace su suna kan teku sun kusa shiga China ko kuma suna ma China shi kuma ya ba da umarni cewa a sai da wa'annan mai in an sai da su a sa kudin a asusun Najeriya amma a ba shi takardun da ake tafiya da wa'annan man fita kasar waje so da sai ya amfani da wa'annan takardu ya gurbana da wa'anda suka yi wannan a gaban hukuma to kaga ya ba mu ansa kenan cewa shi yana bin doka da oda
haka
wannan a gaban kowa aka yi shi dawun magana da shugaban kasa suna gurin babu lokacin da ɗan kamiti ɗin nan suka fito suka ce shugaban kasa kai yayi abubuwan da suke yake yi ko kuma kai yayi yaki da hanci da cire sawa ba mu taba wannan maganan ba mun goyi bayan sa bisa kan tsari
to
da muka gama muka tambaye shi to yana ganin cewa muna da amfani da zamu iya yi wa kasa yace kwaya da gaske yana ba mu umarni to mu canza shekara mu zama National Peace Council shi zai tabbatar ya ba mu sakatariya zai taimaka mana mu yi aikin da ya kamata saboda idan wani abin ya taso mutane ba su fahimta ba za mu iya fadakar da su don a samu kwanciyar hankali saboda kowa ya ci amfanin demokradiyya so kaji abubuwan da suka faru kenan da muka je wurin farin shugaban kasa
to Dr. Tanko su waɗannan jam'iyyu da shi shugaban kasa wanda ya bar gado waɗanne shaida suka ba ku na cewa ana musu bita da kulli
a'a ai misali suka yi kasan siyasa kowa zai iya faɗan abin da yake zuciyarsa ya faɗa maka cewa wani kila wani abu ne ake mai mutum zarrafi siyasa ce ai to ka gane ko kuma za a zama cewa mai mutum ma babu ma gaskiya a maganar amma tunda ya furta ya
to
ba sai daga baya wannan sai an yi bincike an gani cewa lalle idan ana musu bita da kullun ne shine domin mu kwanciyar hankali shi muke so
Dr. Yunusa Tanko kenan ke karin haske kan ziyarar da suka kai ma shugaba Muhammadu Buhari wadda ta janyo murza gashin baki yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba
civil defense suke nasu bincike sun wanki ɗiyansu sun nuna cewa su gaskiya ɗiyansu ba su suka yi wannan kisan gilla ba amma yanzu kuma 'yan sanda sun nuna cewa 'yan civil defense su suka yi ta har wannan tuhuma da ake musu ta tabbata gaskiya hukuncin su shine kashi za a kashe su
mu da ake hamu ba da za a yi dolin duniya ne sai an adalci ma'ana sai ita kotu ta yi hukunci akan wani
jama'a assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata mun sake wayewayar batun Jamilu Abdullahi wani bawan Allah wanda ƴan civil defense na ofishin Sokoto ta Kudu suka lakkada masa duka har ya zama ajalin sa a bayan da ƴan hukumar ta civil defense suka ce sun gudanar da bincike kuma sun gano cewar babu hannun wani ma'aikacin su a mutuwar Jamilu hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya reshen jihar Sokoto ta shiga ta yi ruwa da tsaki cikin wannan al'amari shi ma gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya sanya mai bai shawara kan haƙƙin bil'adama Kabir Umar Dodo da binciko masa wannan al'amari rundunar ƴan sanda ta jihar Sokoto sai ta shiga cikin wannan al'amarin ita ma inda masu bincikenta suka gano cewar lallai Allah kada ma Jamilu duka na cin mutunci kuma irin abubuwan da suka gano a jikinsa sun tabbatar musu da cewar ba wai Jamilu ya buga kansa a jikin bango ne ya mutu ba kamar yadda su ƴan civil defense din suka yi kirari da aka mika batun na a gaban ma'aikatar shari'a ta jihar Sokoto sai ta ga lallai cewa akwai kwakwaran shaida da za a iya tuhumar wasu ƴan civil defense da laifukan kisan kai da kuma hada baki domin aikata laifi don haka sai ƴan sanda suka kama jami'in ofishin civil defense na Sokoto ta Kudu wato DO Nono ofishi Aliyu Zaki Tambuwal da wasu makarabansa guda uku suka gurfanar da su a gaban kotu yanzu zancen nan da muke waɗannan ƴan civil defense suna tsare a kurkuku yayin da za a cigaba da shari'a nan da ranar 28 ga wannan wata to yaya ita hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya reshen jihar Sokoto take ji a game da wannan shari'ar shin ta gamsu da yadda take gudana wannan ita ce tambayar da Murtala Faruk Sanyinna yema barista Hamza Liman Dogon Daji jami'in hukumar na jihar Sokoto
alhamdulillah gaskiya mun gamsu dama kamar yadda ni ga maka su ƴan civil defense suke nasu bincike sun wanki ɗiyansu sun nuna cewa su binciken da suka yi gaskiya ɗiyansu ba su suka yi wannan kisan gilla ba to amma yanzu kuma ƴan sanda sun nuna cewa ƴan civil defense su suka yi
dawa dawa ne aka kama aka gurfanar da su akan wannan zargin
so su wajen su hudu ne da shi mai gidansu Aliyu Zaki Tambuwar wanda yake shi ne DO na Sokoto South Local Government da kuma su yare su uku wanda suke duk karkashin su ne yanzu haka kuma suna gidan yari
bisa wani caji wata kila kotu take musu da aka gurfanar da su
an caje su akan abu guda biyu na farko conspiracy ma'ana hadin kai under section 97 of the Penal Code a karkashin sashi na 97 na Penal Code sannan kuma an sashe su an caje su da kuma culpable homicide ma'ana kashin kai na gilla wanda yake under section 221 of the Penal Code ta charge biyu ne ake musu kenan da charge na kashin kai da charge kuma na hada baki
idan watakila aka tabbatar da laifin su a karkashin waɗannan sassan da ka ambata da kuma waɗannan laifukan da ake charge su menene watakila ka iya kasancewa hukunci akan su
gaskiya idan har wannan tuhuma da ake musu ta tabbata gaskiya hukuncin su shine kashi za a kashe su don dama tutuwan abin da yake magana isa hukunci ne wanda ake tuhuma ka da shi in kama ka za a kashe ka akwai homicide wanda ana iya zarge ka da shi kashin kai da ana iya zarge ka da shi amma in kama ka ba za a kashe ka ba sai dai kila ce an yanke maka hukunci na daurin rai da rai hakan ga ko a ce an baka shekara kaza to amma su wanga nasu din in har an tabbata da aka ci gaba da charges din su wannan so in har an kama su da wannan laifi to su ma kashe su za a yi
babu wani zabi na biyan diya ko wani abu
a'a babu zabi na biyan diya
a yanzu wani irin tanadi ko kuma wani irin shiri za a ce hukumar ka tayi don ganin cewa lallai ta kai karshen wannan shirin da kuma huskantar duk wani kalubale da ka iya tasowa a cikin wannan shari'a
to hukumar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa National Human Rights Commission mu a shirye muke mu bi wannan shari'a sai mun ga karshen ta ko ina aka shiga sai mun ga cewa an yi adalci sannan kuma hukumar mu ba wai muna cewa lalle lalle ƴan civil defense sun yi laifi bane mu ba mu ce sun yi laifi ba abinda muke cewa ana tuhumar su ne sannan ba mun ce wai dole dole sai an yanke musu hukunci na wannan kisa ba a'a mu dai muna son a yi adalci a yi gaskiya a yi bincike in kotu ta gano cewa suna da laifi fine and good kotu ta zartar musu da hukunci in kotu ta gano cewa ba su da laifi kotu ta sallame su mu mun yi farin ciki ba wai mun ce dole dole sai an kashe ƴan civil defense ba a'a mu we are neutral amma muna son a yi adalci muna son a yi adalci so da su ƴan uwan mamaci za su ga cewa za su ji daɗi cikin zuciyarsu dama mutum yana da freedom na life ɗin shi constitution in ka duba kowa ya baka dama ka rayu to shi wanga an zuwa an doke rayuwar shi So don hakan ga ai bincike an kama su da lafiya zarta da hukunci in an ga ba su da lafi alhamdulillah sai a sallame su
gwamna Aminu waziri tambuwal shi ma da yaji wannan batun ya sanya wani babban mai bashi shawara da bisa ulamarin
sunana Kabir Umar Dodo ni ne jami'i a ma'aikatar kwato ma bil adama hakkin su kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kungiyoyi tallafi na duniya to the executive governor of Sokoto state
na fahimci cewa gwamnatin jiha ta ji wannan al'amari inda kuma gwamna da kansa ya bada umarni ga hukumar ka na cewa ayo binciken wannan al'amarin shin yaya wannan al'amarin yake ta fuskar gwamnatin jihar Sokoto
Ito, alhamdulillahi, matawalan Sokoto banda zaman sallawa ya kuma ya san haƙƙin bil'adama ya san abin da aka nufi da human rights ma'ana haƙƙin bil'adama to sai ya ce a je a yi bincike a gano me ke gudana to kuma alhamdulillahi an kai bincike ana ta bincike da yake dai ba a gama binciken ba har abin aka kai a kotu ta daga ƙara sai 28 ga watan Agusta ma'ana wanga sabon wata to a halikicin gaskiya dai abin a cikin kotu da yake ita ma just record da aka kai abun can ba su da hurumin zartar da hukunci akan wannan abu so sai aka mai da abun cewa sai ita high court ta dawo aje a mai da abun a high court amma dai suna nan tsare sai an dawo 28 mu ji abun da kotu za ta yi amma hakikacin gaskiya har yanzu ana nan dai ana bincike
to wace irin rawa kenan hukumar ka take takawa a cikin wannan shari'ar
Ito, rawakan sosai dole ne an ce ma'aikatar kwaton bil adama haike su rawa dole mu taka ta saboda ana tuhuma an yi kisan gillan Jamilu Abdullahi iyaye sun zo kungiyoyi na daban-daban sun bugu rubuto muna jami'o'i daban suna rubuto mu bincike to sun zo sun ce sai an kwato mu sake saka ko ga dole mu tsaye-tsayen daka mu ga ina an ka kwana a abun yake sai ayi bincike idan an gano suna da gaskiya wallahi sai in ba an gano ba su gaskiya hukunci zai hauka su so dole ma'aikatar mu dole ta yi tsaye ta gani ba su kade ba ko a ina ne ma inda an ka bugo inda dan jihar Sokoto ne inda dan jihar Sokoto ne aka ci hakkin sa to hakkin mu ne mu ma mu ga an kwato mishi hakkin shi ko hakkin ta
akwai fargaba da watakila su iyalan marigan suke dan nunawa cewa kaman ta yiwu can in tafiya ta bi tafiya watakila a danyi wasu a bi ɗayan wasu hanyoyi na kokarin ganin cewa an kashe case din saboda wasu la'akari da wasu abubuwa da suke gani ko kuma su waɗanda ake zargin kana ganin akwai wani abin da za a iya watakila a sauya ma wannan takun salo wanda kuka dauko
to ba dai mu a jihar Sokoto ba na gaya maka ba zan canza ba gwamnatin jihar Sokoto gwamnati ce mai adalci daga shugaban da ya tafi har wanga sabon shugaba mu da gehe mu ba da za'a sai an ga yadda al'amari dolin duniya ne sai an gano sai an yi adalci ma'ana sai ita kotu ta yi hukunci akan wani abu babu wani ma'ana wai to ai shiri to kamar ba mu da gaskiya kenan jihar Sokoto ta yi wannan banna ba ita bace ai wannan shari'a ne tsakanin police da civil defense because suka yi bincike mu dai iyakan mu an ce mai girma gwamnati ya ce in sai in binciko in gano ko me ke gudana to ni kuma dai zan yi kawai in sai in sanda su mini nawa bincike so yan sanda da karshe suka ce to su sun kai karan ma a kotu in su din iyalan mu ta sun kace akai to ai mun bar Allah shikenan ai to shikenan ko sai abar ma Allah ai mun sun kace a ban bar Allah sai hakkin su to lalle hakkin su nan ko sai an kwato musu hakkin su
barista Hamza Liman Dogon Daji na hukumar kare haƙƙin bil'adama a Sokoto yace yana da shawara ga masu bin kadin wannan al'amari na kisan gillar da aka yi ma Jamilu Abdullahi
duniya tana kallon su ta ga menene za su yi akan wannan case din yan civil defense sun wanke diyansu akan wannan amma police sun ce lalle su an kama su da laifi so yanzu civil ministry of justice Sokoto state suke da wuka suke da nama sannan su sani duniya tana kallon su in suka yi adalci fine and good amma ba su yi ba duniya dai tana kallon su tana sauraron su kira na dai da nake so yi musu na san da ma mutane ne na kirki so su yi maintaining wannan kirki din da an kasan su da su kada su bari girman su ya zube ko mutuncin su ya zube a idon duniya
ubangiji na har kullum kai nake kayo kuka na mai yaya hanni gambi na ta goda bukatuna abinda ake a kasar nan ya dugun su mutunani na zan fadi duka dai da an ce da ni na iya baki na
a sauraro Har zuwa lokacin da muke hada wannan shirin ba a yi jana'izar Jamilu Abdullahi ba kuma babu wani bayani mai gamsarwa na dalilin rashin binne shi idan har don bincike ne likita yana iya gudanar da binciken sa a cikin kwana guda a dauki hotuna a ajiye kuma a binne mamaci ba tare da wai lallai sai an bar gawar a ajiye ba a huta lafiya
a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma bari mu kada mina inda Mustafa Nasiru Batsari ke gabatar mana da sharhin jaridun arewacin Najeriya.
Da jaridar People's Daily za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da babban labarin ta da ya shafi batun yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Jaridar ta ambato shugaba Muhammadu Buhari yana bada tabbacin cewa babu wata tursasawar da za ta hana shi ci gaba da yaki da cin hanci da rashawar. Ita ma a nata gefen jaridar Daily Trust ta ambato mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar ne yana cewa a kwace duk kaddarorin waɗanda aka samu da laifin handame dukiyar ƙasa sannan a tura su gidan kaso. A can cikin jaridar leadership ma duk zancen guda ne domin kuwa ita ma babban labarinta ya nuna cewa manyan jami'an tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan da ta gabata sun fara mayar da kayan gwamnati da suka wuce da su a asirce. A ɗaya gefen kuma jaridar ta bada labarin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauki nauyin mutane 500 da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Borno, Adamawa da Yobe domin koyar da su sana'o'in hannu. A ɗaya gefen kuma jaridar ta leadership ta ɗauko wani labarin da ke nuna cewa mai yiwuwa mutane 30,000 su rasa muhallansu a ƙauyen Giri da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. A ƙarshe dai da jaridar Blueprint za mu kammala sharhin jaridun da babban labarinta da ke nuna cewa shugaban hukumar custom a Najeriya Alhaji Abdullahi Dukko Indi ya yi murabus. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, sai muna aikin gafara kuma ba za mu samu gabatar da ra'ayoyin masu saurari ba. Yanzu dai ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce tana bukatar karin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakanin ta da 'yan tawayen kasar da shugaban kasar Salva Kiir ya ki yarar ta ba wa hannu. Jiya Talata ministan yaɗa labaran kasar Michael McCoy ya ce jama'an kasar za su nemi ra'ayin 'yan kasar akan ko ya dace su yi na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a. Wani sanannen sanata ɗan jam'iyyar Democrat daga mazaɓar jihar New Jersey mai suna Robert Menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa yarjejeniyar shirin nuclear Iran, matakin da zai ƙara sa tababa ga yiwuwar samun amincewar Majalisar Dokokin Amurka. Jiya Talata sanata Menendez ya yi wannan furucin, ya kuma ce a baya Iran ɗin ta sha karya alƙawuran da ta yi. Prime Minister kasar Thailand ya ce a jiya Talata hukumomin kasar suka fara neman wasu mutane da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da raunana mutane 120 a Bangkok, babban birnin kasar. Ya ce akwai wasu mutane da suke kokarin nankasa kasar a saboda wasu dalilai nasu. Daya daga cikin mutanen da hukumomin suka gani a hoton bidiyon an ganshi yana barin wata jaka a kan benci kafin ya yi tafiyarsa.
To masu saurari, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman ma Jummai Ali wadda ta taya ni gabatarwa da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.